sais comment il arrive, il va s'asseoir, il va commander, il va commander les verres moussés. Tu les vois commander les verres moussés. Il est le pouvoir des chats. Your voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanye na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim Kalmasi dauke da kanun labarai.
Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar. Masu zanga-zanga na kiran shugaba Jair Bolsonaro na Brazil ya yi murabus duk wanda kasancewarsa a killace saboda kamuwa da cutar corona. Sannan akalla mutum guda ya mutu, wasu kuma biyu sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota akan komandan sojojin kasar Somalia.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da binciken neman hanyoyin magance rikicin kabilanci da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama.
A dawo a yi sulhu na gaskiya, a gaya wa juna gaskiya, mai laifi ya dashewa ya yi laifi, wanda aka yi wa laifi kuma ya yafi.
Jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto ta cicciki gwamnatin jihar ta PDP a ƙarƙashin gwamna Aminu Tambuwal da cewa ta kasa yin aiki a cikin shekaru biyar, yayin da PDP ta bayyana akasin haka.
Tun lokacin aka wada wannan gwamnatin, aiki guda ne aka ce mana ana yi, shi ne na makarantar gudu. Yau shekara biyar an kasa kai ƙarshe ne.
Gani mai girma gwamnati suna cewa zai iya aiki ko ba zai yi wani abu ba, sun ga cewa yanzu ga ayyuka a yansuwa na harkar asibitoci.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon yamace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tuma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa, wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya kirkiro shi, sannan wasu kwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka dada inganta shi. A wani rahoto da aka buga a wata mujallar magunguna mai suna New England Journal of Medicine jiya Talata, an ce masu gwajin sun yi allura ma mutane 45 da suka amince a yi gwajin a kansu, yan shekaru 18 zuwa 55. Masu gwajin sun ce babu wani daga cikin waɗanda aka yi gwajin a kansu da ya samu wata matsala sosai sanadiyar shan maganin. Baya ga kimanin rabinsu da suka ce sun ɗan ji gajiya, ɗan ciwon kai da ɗan sanyi haka, sai kuma ɗan zafi a jijiyoyinsu a daidai inda aka musu allurar. Musabbabin gwajin na wannan mataki na farko shine a san adadin maganin da ya kamata a sha, da sanin ko yana da illa ko a'a, da kuma sanin ingancinsa wajen bayar da kariya daga cutar corona. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayin murabus sun tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro din ya ɗauka kan annobar. Suka yi ta aje gicciye a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar a Brasilia, babban birnin ƙasar, jiya Talata, don nuna juyayen mutanen da COVID-19 ta hallaka. Masu zanga-zangar, ciki har da mambobin ƙungiyoyin ma'aikata da 'yan asalin ƙasar da ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo, sun rubuta takardar haɗin gwiwa ga Majalisar Dokokin Ƙasar ta buƙatar tsige shugaban. Bolsonaro ya sha suka saboda yadda ya yi ta shiritar da barazanar annobar. Shugaban 'yan asalin ƙasar Cretan Gaykan ya ce wani dalilin zanga-zangar kuma shine karrama waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar COVID-19. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar Tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi, na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diplomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya, yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taipei wannan mako ta ce tana fatan kungiyar ta EU za ta sa kasar ta Taiwan cikin jerin kasashen da ba su da hadari ta yadda 'yan kasar za su iya zuwa Turai. Kusan babu wani dan Taiwan da ya kamu da cutar corona, kuma ta ki amincewa 'yan asalin Turai su shigo kamar yadda a baya Turai ta amince 'yan kasar ta Taiwan su shigo Turai. Taiwan ta ce har yanzu 'yan Turai ba su barranta daga cutar ba. To sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar Taiwan wato China ita ce ta zuga Turai ta kaurace ma Taiwan.
To madalla an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kafa wani karfan kwamiti da zai gudanar da bincike akan musababin tashin rikicin kabilanci tsakanin al'ummomin Lungunda da Waja a yankin Goyuk dake jihar. Lamarin da yayi sanadiyar salwantar rayuka da dama da kuma asarar dukiya mai dimbin yawa. Ibrahim Abdul Aziz ya iko mana da rahoton daga Yola.
Rayuka da dama ne ma suka salwanta baya gidaje da kuma dukiya biyo bayan wannan sabon tashin hankalin da ya sake barkewa tsakanin al'ummar Lungunda da kuma Waja a yankin na Guyuk. Lamarin da ya kai gwamnatin jihar Adamawa kafa dokar hana fita a karamar hukumar Guyuk da kuma lafiya da ke cikin karamar hukumar Lamurde. To sai dai kuma a ziyarar gani da ido da gwamnan jihar Adamawa Honorable Ahmadu Murfintir ya kai, wanda har ya jagoranci zaman jami'an tsaro a garin domin lalubo bakin zaren magance wannan tashin hankali. Ya ce wallahi gwamnatin jihar za ta saka gafar wando guda da duk wanda aka tabbatar yana da hannu a wannan tashin hankali.
Na zo yau tsakanin ku ƴan uwa al'umma mutanen Lungunda da Waja a matsayi na da shugaban da kuka zaba wanda kuka yarda da shi. Ba zabe na zo in nema ba, na zo in ci gaba da gudanar da aikin da kuka kaya mini. Ina rike da wannan amana tsakanina da Allah. Ina faɗa haka ba saboda tsoro bane. Duk wanda aka ambata sunan shi, duk wanda aka same shi da laifi,
shi ko da yake nasa jawabin, sarki mai daraja ta ɗaya kwandinin guriya Koro Haye Dishon ɗan sanda ya ce su suna nasu kokari na samar da fahimtar juna tsakanin al'umman yankin. To wai kowane hali ma ake ciki a yanzu? Malam Aminu Abdullahi Guyuk, wannan asalin garin Guyuk ne, ya ko bai na mahalin da ake ciki a yanzu.
Kura ta lafa daidai wannan lokaci a matsala din an yayyafa mata ruwa sakamakon mataki na kandagarki kuma na hanzari da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka kwarai da gaske. Babban matsalan da rikici ne na kabilanci tsakanin kabilar Waje da Lungunda, wanda kuma musababin shi shine rikicin gonaki. Idan muka yi magana akan hanyar da za a bi don magance wannan fitina, kuma shine a dawo a yi sulhu na gaskiya, a gaya wa juna gaskiya. Mai laifi ya dashewa ya yi laifi, wanda aka yi wa laifi kuma ya yafe. Sa'annan da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da jagororin siyasa su yi mu'amala da mabiyansu, su gaya wa mabiya gaskiya, kuma malaman addini ka su gaya wa mabiyansu ainihin abinda Allah yake nufi ya faɗa kuma a cikin littattafan nan nasu mabambanta, kuma su yi wa'azi akan abubuwa da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya, maimakon yin wa'azi da irin harshen nan da ba zai taimaka wajen kawo zaman lafiya ba, kuma zai ruruta wutan wannan rikici.
Tuni fa gwamnatin jihar Adamawa ta kafa kwamitin bincike da ya kunshi shugabannin addini da ma wasu jami'an gwamnati. Wannan kwamitin na magarkashin Janar Haris Darma mai ritaya da kuma Bishop Musa Pantibilus na cocin SCCN, kana kuma da Bishop Stephen Dayo Manzo da ke ma zama shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa. Haka nan ma akwai Alhaji Gambujika da ke ma zama shugaban majalisar musulmi ta jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya.
Akalla wani mutum ya mutu, wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin kasar Somalia Janar Odawo Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Al-Shabaab ne suka kai harin, yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron kasar da ke Mogadishu babban birnin kasar Litini. Janar Rage ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar Abdulkani Al-Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamamman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan Janar Rage bai zo da mamaki ba, ganin yadda yake fito na fito da masu tsauraran ra'ayi. Kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a ƙasar ta Somalia, duk da yake an sha kai har-hari kan sojoji. Ƙasar Abrikos ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya Talata a Abidjan, birnin hada-hadar ƙasar, ta girmama Firaministan Abrikos Amadu Gon Kulubali, wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya. Mutuwar ta Kulubali ta zo ne ana ɗan watanni gabanin zamansa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki. Shugaba Alassane Ouattara, wanda ya jagoranci hidimar, ya ɗauki Kulubali ɗan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi. A halin da ake ciki dai, babu tartibin wanda zai gaji Kulubali, wanda mutane da dama ke girmamawa. Kasuwannin hannayen jari sun samu ɗan ƙwarin gwiwa yau Laraba. Daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar COVID-19 a Asiya, kasuwar Nikkei ta Tokyo ta mike da kashi 1.5 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Hang Seng ta Hong Kong ta ɗanyi ƙasa da 0.2 cikin 100 a hada-hadar yamma, a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin 100. S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da 0.8 cikin 100. Yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki 6, Sensex ta Mumbai ta samu 1.9 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma. Kasuwannin Turai sun shiga da kafar dama, inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da 0.9 cikin 100, a yayin da kuma DAX ta Frankfurt ta mike da 0.7 cikin 100.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto ta zargi gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal ta PDP da rashin tabuka ayyukan ci gaba tun sa'ad da ta hauka ragar mulki shekaru 5 da suka gabata. Sai dai a nata bangare jam'iyyar ta PDP ta mai da martanin akasin haka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Jam'iyyar adawa ta APC ta ce gwamnatin Tambuwal ya kasa wajen aiwatar da nauyin da ya rataya a kansa kasancewar sa babban jami'in tsaro a cikin jiha ga lamarin rashin tsaro da ya daidaita yankin gabashin Sokoto. A cewar shugaban jam'iyyar na jiha Isa Sadiq Acida, sabanin yadda gwamnatin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro suke yi na haduwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari suna yi masa bayanin yanayin tsaro a jihohinsu, inda nan take yake dauka matakan magance matsalolin. Ci gwamnatin Tambuwal sai da tura ta kai bango sannan ya nemi yin hakan.
Kai wannan press conference ne domin mu kira gwamnati ta kula da irin bala'in da ƙauyawa da sauran mutane talakawan mu na ƙauyen Isa suke ciki ga halin da ake ciki. Sometimes sun dawo gari suna nan da mu yanzu, duk da abin da suke ci ya yi musu wuya, kuma har yanzu mun ji abin da gwamnatin jiha ta faɗi ko kuma za ta yi ko ta yi ba game da wannan.
Dangane da batun ilimi kuwa, shugaban jam'iyyar ya ce ba wani abin kirki da gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Aminu Waziri Tambuwal za ta nuna a zaman ci gaban da aka samu, duk ko da kuɗaɗen ma'aikata da ake zabtarewa daga albashinsu a zaman tallafin ilimi.
Tun lokacin aka fara wannan gwamnatin aiki guda ne aka ce mun ana yi, shi ne na makarantar gudu. Yau shekara 5 an kasa kai ƙarshe ne. Haka kuma akwai ƴaƴanmu an kasa biya musu jarabawa da NECO da NAFTEP, saboda haka da yawan su sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya waɗannan kuɗin.
Haka ma jam'iyyar ta adawa ta APC ta ce gwamnatin Tambuwal ta kasa wajen samarwa jama'a gajiyar demokuraɗiyya, musamman a wajen samar da hanyoyin mota, inda shugaban jam'iyyar ya bada misali da unguwar Mabera, wanda ya ce tun shekara ta 2017 ne majalisar zartaswa ta jihar Sokoto ta amince da magance matsalar ambaliyar ruwa wanda ke addabar mazauna wannan unguwar, amma har yanzu shiru ake ji.
Mun sani mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin Sokoto, an ba da kuɗi ga yan kwangila, amma muna son gwamnati ta sani bara da shekarun suka wuce akwai ayyuka da aka bari na hanyoyi waɗanda suke na karkara ne masu amfani, an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a yi komai ba, kuma an sa su a budget an samu su kuɗi musu inda kuɗin suka yi ba. Wannan aikin da aka fara na flyover aiki ne mai kyau, amma ina tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba.
Na tuntubi kakakin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar PDP Abdullahi Yusuf Hausawa akan waɗannan korafe-korafe da jam'iyyar adawa ta APC ta bayyana.
Kamar yadda mai girma gumu ne faɗa ba shike da kofedin na 'yan sanda da jami'an tsaro duka gabaki ɗaya ba, amma dai suna da kyakkyawar hulɗa tsakani da shi da su a matsayin na chief security na jihar Sokoto. Kuma kamar yadda kowa sani da abin yayi kamari, mai girma gwamnati ya je da kaini ya samu shugaban kasa. Kuma mun tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta dauki matakai da mun ga an turo da sojojin na sama da na kasa, kuma an turo da jiragen sama.
Dangane da batun ilimi ko kakakin na jam'iyyar PDP ya ce an samu cigaba sosai.
Game da magana ayyuka, shi harkar budget duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kuɗi ne kasa ba. Har sashi ne muke yi zamu samu kaza, amma samu kaza zamu yi kaza, zamu yi kaza, zamu yi kaza. Idan kuma aka samu akasi, dole a dubi ayyuka waɗanda sun kai muhimmanci a dogon ce a bar su a yi su abu waɗanda ba su da muhimmancin irin waɗancan. Duk abin da ya kawo wannan ce ce ku ce ganin mai girma gwamnati suna cabe iya aiki ko ba zai yi wani abu ba. Sun ga cewa yanzu ga ayyukan ayyansuwa na harkar asibitoci, harkar hanyoyi, harkar flying over.
Yanzu dai ya saurara ga jama'a su yi alƙalanci a kan waɗannan batutuwan na jam'iyyar adawa da kuma jam'iyyar mai mulki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanku da maraice, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mukwazu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace za mu dan jingina batun fiyaɗe kana mu koma kan maudu'in da muka fara tattaunawa kai kafin mu fara tabo batun fiyaɗen, wato batun dangin miji a zamantakewar aure. Inda muka karɓa kuncin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da musu adalci, wato RAPA, da Barista Abida Hanafi Abdullahi, ma'aikaciyar babbar kotun Abuja. To, za mu tashi akan bayanan Barista Abida Hanafi Abdullahi, inda take magana akan yadda wasu lokutan wasu dangin mijinta ke sa ido a zamantakewar ma'aurata. Ai saurare lafiya. To Hajiya, baka gani nan idan har namiji yana rike da gidan shi yadda ya kamata, ƴan uwansa idan sun zo ya san matsayin su, ya san kuma inda zai aje su, idan ma za su tsoma bakin su a cikin al'amarin sa na cikin gidansa, ya san yadda zai tafi da al'amarin ba tare da ya janyo wata matsala ba daga bangaren mahaifiyarsa, matarsa, ko kuma ƴan uwansa, domin dukkan su uku ba yadda za a yi a raba shi da su.
Ai wasu cikin san ba ma wai a gidan suke ba, inda yanzu misali a gidan suke za su malu ne da uci ita mace ita yawanci take makanta. Wasu su kawai suna gani ne kila yau sun sai maybe ta zo biki tana sa wannan kayan su ba su da irin sai su fara tunani daga hannun mijin ne. Duk kuma ya ce yayi kokarin da kula, a'a wannan dai da matan zan ta yi shi muke ko da ba mijin ne yake mata ba shi ne ke haifar da matsala. Amma in dai har suna da wadatar zuci ba wani ka'ido sai kiga komai alhamdulillah shi ya yi ne zango ita ma matan haka.
Hajiya, idan aka samu irin wannan lamari me ya kamata namiji ya yi?
Namijin da duk da ya samu kanshi cikin wannan mijin da zan manta ba wata shekara a taɓa ce min gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya to mata ka da uwarka suna shi. Saboda na ji Abida tana faɗin cewa ita ba ta san wannan abu, gaskiya ni ban ma san surkai ba, kowa da uba ni sani. Kuma an ɗauke ni niyan su shekara ta 45 gidan mishi, kuma sai da na gama yin gashi na gama ina isi na ni aure. Namijin duk da ya samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan mulki a gaske, saboda ba yadda inda zai kai kowa. Mahaifiyarsa ce take sa ɗan uwan shi mata, ko kuma idan ɗan uwan shi mata ne cikin ina zai kai shi, shi ya rubuta ga ɗan uwanta ya gode ta. Abin farko dai da zai yi shi ne ya koma wurin Allah ya nemi ɗauki. Na biyu, ita mata kullun sai ki ga an ci ita ce ba dai hakuri ki hakuri ya zai ai ɗan uwan shi to ita ma ai ɗan uwan ta tabar to namijin da ya samu wannan shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna mu ɗan uwan shi ban da uwa ba uwa ba inda aka iya da ita so da haka duk yadda za ki ci kunku da ta dai ki ci ya zama ke da ita ki kunku ta kare zama ke da uwa dan fa ita ba 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 mu sanya kuma ya ci ko aka wai amma sisters to ɗan uwa shi za ya je ya ci shi kuma ni ina kan ga maza da yayi mai uwa ci ya kuma ta ka fa mata ta ci wani ma za ki ga har ya kai matsayin da cewa kaje bari a zo gidan ba kada a yi ta shi zai iya bin kannin shi mata ko yayi shi mata gidajen shi zai da abin da zai musu bata gani ba su ma ba san ta ta gani ba ne biyu kuma yawancin maza idan wuri ya ta kuɗi gaba ɗaya shi ne wa shi ki ko ci ki ne shi ki yi ko ni ku ta 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 ba ki ko ku ta ku ku ci san mu ce ya jira ku wani abin da zai zo kanne shi ta ci abin da ya kawo aikin da ya ce ba a ce ma maza a ne shi su kuma su dan Allah ita wannan da kuka rubuta daga gidansu dole ku mata adalcin ku rara ta da ɗan uwan kuma ta zo ta kashe duka komai na rayuwar ta ta yi bauta aure da Allah ce ta yi to dole ne a ɗaga mata kafa ita ma ta faɗa malamin Aisha in ce a ce ma ta gida ce ƴar uwar ki ga mai gida ki dauke ki yi miki haba haba ba to ƴar uwar ki ce bata nuna muhimmanci ki ba wani shi idan kika je gida ne miji ne ɗan uwan ki ma ta shauna ka ta tun shi ne bai nuna muhimmanci ciki ba aurenta kan miji shike da jajircewa farko shi fa aka bashi shugabanci kowa shine kiwo ne to akwai kuma wani hali da maza ta tsinci kansu malama miji da ma wanda ya tashi ya saba da je kaka dawo ne babban gida ko kuma irin zaman kishi na mata to shi ga ka kai haka wannan abu ke cika shi kuma ce ma kowa da miki kalli ku ci kanku to nan fa za ki ce ana ta dambarwa su ji shi in mai miki shi a kuri a idan ce za a ba aikin mutaki kuma in za a ba ki kabarin da suna nan da yawa su ma ta nika ce musu karki sake ni da uwa ta ka tabbata mu karki sake ki zama irin ake tsakanin ki da miki ki da ɗan uwan shi duk ne ku abin da ke tsakanin shi da kin yau kin aso kin kawo ana da yare da bai bada ba in ke ba ki da zama da ki rufa a ci an so bace ce ki ka hana saboda haka kai ki kowa ya sani shi yana so abin ki da maka alƙi ka ban shi in gani ko
na fahimce ki Hajiya
to lokaci zai dauka ka busa ya ci da
kasancewar kuna karban irin matsaloli na aurata musamman ma mata kamar kaso nawa kuke samu wanda ke da alaka da wannan batu da muke tattaunawa akan yau
gaskiya ba zan ce miki da shi adadin kaza ba ne amma zan iya ce miki in kika samu riya ta kuɗi ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi kin samu kici shi goma na matsalar zamantakewar aure ku uku cikin ku zaki iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bacin nan walau ɗan uwa walau aboki walau kawa yau wani ɗan uwan miji da ke yake kamari kuma muka gani wurin magana haihuwa dan mace ba ta haihu ba aka shekara ɗaya aka shekara biyu cikin ta uku kunan ta juriya ɗaya ta sunan ta dama kila ta daɗe a layi da ciki shi fako kila laifin nashi ne na biyu kuma inda za ki ga an samu dambarwar ɗan na zan mu sun gamu da mu da haƙoran mu 30 da an mun gama digiri har mun yi aure kana aikin ka a buganka duwan zamun ta aka danta to wani abu kamar yadda malama Abida ta ce dazu ne mu ɗan uwan shi dan ji a zan na kashe kuɗin ki ma kanki abin da kike so amma a kullum aka ganki da sabon zan shi nan zan ki na ɗan Abuja ne ayo ko mun ko kana da Abuja ma ba mu dashi to ke irin da Allah ya rufa miki a fili ce kuma kike hakuri kika bayye masu to duk da haka ba ki gani ta ba ni ake nakin nan dai shi ne ke ba a taɓa lura da cewa sai sai wata gudun wasu su al'amari ke so jiki yake ne sai ya mu wannan baba ne ya mu wannan kan ya mu ba a taɓa dubar wannan
ya zama kamar hasada da kishi ya shiga ciki ko
kishi da ma ai an ce ku mallan ma ni ma ne ko da gidan su da degree da aikin ki ba ki so yaren komi kuma shi ne ba mai adoption aikin ba ko kuma shi ne garin ku ba su da karfin da dan uwan ki yake da shi hasada aikin shi ne san Allah
haka
eh to ko ko kana da gashin wani tsari ai ba lalle mace tsaye ku ɗaya bane
to amma kasancewar wannan irin waɗannan ƙananan matsalolin suna girma su zama manya har ya kai ga mutuwar aure a bar ƴaƴa mace ta fita ta bar ƴaƴa a gidan miji ta tafi wani gida daban ta yi aure me ya kamata mu yi domin ganin cewa mun taimaka wa mata ƴan uwan mu
ita uwa mace da ma tarbiyyar da ta taso ta din gishon ita ne
wato a gidan su kenan
a gidan su ba ƙarya ba ne akwai kitsoshi da yawa da ke da gaskiyar wannan al'amari irin abin da namiji ya taso ya ga gidan su rikon sa kai na kashi na haifin shi ne mai aikin shi zalunci yake zuwa gidan shi yadda mu da mazajin namu abinda muka gani da gidajen mu a wurin iyayenmu shine yanayi da mutum ya girma cikin shi ya zama al'ada. To idan mace ta samu kanta cikin wannan mun shawara da mutum da mata in sun zo wurin mu musamman an an riga an ci da kai yaya. Babu cuta yau a duniya mun irin ɗan da bai da uwa a cikin shi ba wanda ya cuci da wuce wannan ya taso babu mahaifin shi a gida ko mun kashin ka ido ya fito ima shi in ana ganin ka kuma abinda za shi tunishi na ɗanta. Amma a yanzu da suka mutu wani hali da idan an samu aka tsoro da zamantakewa tawon zamantakewa ya kan tsoro shi ta hanyar da suka uwa ya kai ba kai ya'ya. Mukan ce mu mata tun dare da duk da ta ce dare da ya'ya. Kusan ko kisan abin da hausa ke ce mu muwa da gora ba. Idan mace ta zo ta ɗauki kanta cikin wani hali na kumfata goma da ko ƙoho ko kuma an fifita wata a kan ta kuma gaskiya abin da muke taya sun shawara da shi shi ne koma wurin Allah. Sai kun ji idan mukan kaɗin nan ina ya yi hikima da yawa. Sai dai na je kan baya sannan za a wula kanta ni. Sai kuma ce na nuna ina son na a yi mun. Amma ta shawara ta nemi na kan ko sana'a ta cikin gida ko kasuwanci na waje wani ne na cikin da mun gani wani ne mun ci kasuwanci gida ita tana cikin gida. Ko aikin mu irin na gwamnati ko na sa kai da mutum duk dai wani abu a mutu daraja ta ta abin hannunki da kuma da mutunci.
Dama ma addini ya ce idan kana so ka zauna lafiya da mutum ka guji abin hannunsa ko?
Yawwa. Kuma ko su dangi miji Hajiya ai yau da gobe ta tsoro
sosai
tun suna zargin naci ne har sai su zo su gani naci ne amma su tabbata da kina da naci.
To masu sauraro ya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako sai a tare mu a makon gobe domin ci gaba da wannan tattaunawar. A madadin dukkanin abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka da ma bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Mahaji da barista Abida Hanafi Abdullahi sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Ladders Gresham ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalamu.
Gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau sakonmu na farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagu yace salamu muryar Amurka. Hakika ci gaba da fuskantar tsadan kayan masarufi da Najeriya ke fama da shi tabbas wannan wani babban abin tada hankali ne. Ya kamata gwamnati ta dauki matakin daidaita farashi ko talaka ya samu sauki. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad yace zarge-zargen da Sheikh Malam Mahadi Shehu yayi wa gwamnatin Aminu Bello Masari kan yadda su Masari ke kwashe mana dukiyar jihar mu wannan zargi yana da kanshin gaskiya. Duba ganin yadda Masari ke yin shagali da dukiyar mu. Sai sakon hadin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko da Sani Mai Rake Maida suka ce assalamu VOA Hausa. Ci gaba da tsadar kayan abinci wanda yake nema ya gagara talaka a Najeriya. Samson bai zo mana da mamaki ba. A sakon Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa cewa ta yi salamu VOA Hausa. A gaskiya dole ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana kai cinta sakamakon yadda annobar cutar COVID-19 ke kara yaduwa a duniya da kuma yadda gwamnati ci ke mata rukon sakainar kashi wajen daukar matakan tunkarar matsalar. Sakonmu na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salamu VOA Hausa. Ci gaba da rufe makarantu a Najeriya sakamakon cutar coronavirus ba karamin koma baya bane a harkar ilimi a Najeriya. Allah ya kawo mana karshen wannan cuta a duniya baki daya. Sakonmu na karshe ya fito daga Kabir Muhammad Jeki Karaye Sokoto yace ni kam Samson ban yarda wani rahoton majalisar dinkin duniya dake cewa mutane sama da miliyan 6,000 za su fada halin matsananciyar yunwa a bana ba. Dalili na anan shine akwai miliyoyin jama'a da suka tsunduma harkar noma a bana sanadiyar illar cutar coronavirus. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke.
Kafin mu yi sallama ga Ibrahim Kalmasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya kirkiro shi, sannan wasu kwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka dada inganta shi. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayi murabus sun tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro din ya dauka kan annobar.
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa. Murtala Faruk Sanyanna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mu haɗu a shirinmu na gaba.